sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalar da kuma Niya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da su so kamata tashar. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku yau Laraba 16 ga watan Maris na shekarar 2016. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin rigirigi, Mahmud, a ba mu kanun labarai.
Wasu yankunan bakin wake biyu sun halaka mutane da dama yayin da suka jikkata wasu a wani masallaci da ke Maiduguri. ‘Yan tawayen Sudan ta Kudu sun ce ana sa ran isar wasu janar-janar su 23 a birnin Juba a ranar Litinin mai zuwa. Nan gaba kaɗan, shugaban Amurka Barack Obama zai bayyana sunan babban alkalin kotun kolin ƙasar da zai mai gurbin wanda ya rasu, wato Antonin Scalia.
To, kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa an samu tashin bom yau a garin Maiduguri.
Bayanai da muke son ba shi ne matan sun yi shigan maza ne, kamar wanda sun shigo a zaman masallata.
Kana, ku ji cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ba da umarnin gaggauta fita ɗan takarar Modan Falumana Hamma Ahmadu zuwa ƙasan waje domin yi masa magani.
Jam'iyyar Modan Lumana a ta bakin wani jigonta Bakari Saidu ta nuna matukar damuwa da abin da ta kira saku-sakun da hukumomin Nijar ke yi wa halin da shugabanta Hamma Ahmadu ya shiga.
Kana, muna ɗauke da shirin himma ba ta garago wanda ni ne zan gabatar tare da ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Wasu ‘yan kunnen bakin wake biyu sun halaka mutane da dama suka kuma raunata wasu 17 a wani masallaci da ke wajen birnin Maiduguri, arewa maso gabashin Najeriya. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce maharan wasu mata ne biyu da suka yi shigar maza. Rahotanni sun ce ɗaya daga cikinsu ta shiga masallacin ne ta tada bom ɗinta, yayin da ɗayar kuma ta bari sai da mutane suna tururar arcewa daga masallacin ta tarwatsa kanta kofar masallacin. A wannan lamari ne, wato, ya faru ne a yau da safe a wani gari da ake kira Omarari, Maiduguri, birni ne da ake mai kallon mahaifar mayakan ƙungiyar ta Boko Haram. Ya kuma kasance inda gwamnatin Najeriya ta fi saka ido domin yakar ƙungiyar wacce ta sha kai hare-hare a arewacin ƙasar da ma makwabta irin su Chadi da Jamhuriyar Nijar da kuma Kamaru. Ya zuwa yanzu babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai wannan hari. Za a ji ƙarin bayani nan gaba kaɗan.
‘Yan tawayen Sudan ta Kudu sun ce ana sa ran isar wasu janar-janar su 23 a birnin Juba a ranar Litinin mai zuwa idan Allah ya kai mu. Ha kuma sharan fage na zuwa ne na shugaba Riek Machar, wanda aka baiwa mukamin mataimakin shugaban kasa a gwamnatin haɗin kan ƙasa da ake shirin kafawa. A baya, Machar ya faɗi cewa ba zai shiga birnin na Juba ba har sai idan dakarunsa da 'yan sanda kusan 3,000 sun shiga birnin tare da ƙarin wasu 'yan sanda 1,200 a boda Malakat da Bentiu. Shirin aiwatar da matsayar da aka cimma a watan Agustan shekarar 2015 ya kasance yana tafiyar hawainiya, yayin da ɓangaren 'yan tawaye da na shugaba Salva Kiir suke takaddama kan wasu sabbin jihohi 28 da Kiir ya kirkiro. Haka kuma ɓangarorin biyu sun yi ta zargin juna da saba shirin tsagaita wuta da aka cimma a baya. Kakakin dakarun 'yan tawayen Kanar William Gajita Deng ya ce zuwan janar-janar ɗin birnin na Juba wata alama ce da ke nuna cewa daga sai suke yi game da batun aiwatar da shirin da aka shata a watan Agustan bara.
Ɗan takarar neman shugabancin Amurka Donald Trump ya lashe jihohi 3 a zaben fiddigwani da aka yi a jiya Talata a ƙarƙashin jam'iyyar Republican, ciki har da jihar Florida wacce ke da muhimmanci, lamarin da ya tilastawa ɗaya daga cikin abokan hamayyarsa Sanata Marco Rubio ya fice daga takarar. Haka har ila yau ya ƙara faɗaɗa tazarar da Trump ya baiwa Sanata Ted Cruz na jihar Texas. A jihar Ohio ne kaɗai Trump ya sha kai, inda gwamna John Kasich ya lashe ƙuri'un jihar a zaben Cinyedu ko kuma winner take all a turance. Shi dai Trump ya lashe zaben na Florida ne da kashi 19, sai dai nasarorin da ya samu da ƙyar a jihohin North Carolina da Illinois na nufin Cruz ya samu damar mallake wasu wakilai a ranar, baya ga fafatawar da suka yi a jihar Missouri. A wani yanayi na nuna cewa yanzu takarar ta koma tsakanin shi da Trump, Cruz ya ce lokaci yayi da za a samar da haɗin kai a jam'iyyar Republican yana mai lalemar habin da magoya bayan Rubio. A bangaren zaben Democrat kuwa wanda ba wato baya cike da rarrabuwar kawuna, tsohon sakataren harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta lashe jihohi hudu wanda hakan ya ƙara faɗaɗa gibin da ta bai wa abokin hamayyarta Senator Bernie Sanders.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Kafofin yada labaran Amurka sun ce shugaba Barack Obama ya zaɓi alƙalin kotun ɗaukar ƙara ta tarayya Merrick Garland a matsayin zaɓinsa na wanda zai mai gurbin babban alƙalin kotun ƙolin ƙasar Antonio Scalia da ya rasu a watan da ya gabata. Nan gaba kaɗan ne ake sa ran Obama zai sanar da wannan sunan wanda ya zama. A wata sanarwar da ya fitar, shugaba Obama ya ce haƙƙi ne da ya rataya a wuyansa na zaɓin shugaban kotun ƙolin ƙasar, kuma yana daga cikin muhimman ayyukan da zai yi a matsayinsa na shugaban ƙasa. Obama ya ƙara da cewa ya ɗauki tsawon lokaci kafin ya ɗauki matsaya kan wannan batu. Ya ƙara da cewa mutumin da ya zaɓa ya zai gabatar mutum ne da ya kasance ya cancanta a bashi wannan muƙami. Shugaba Obama ya kuma ce abubuwa uku ya duba wajen yin zaɓin nasa. Na farko, ya ruba mutum mai ra'ayin kansa ne. Na biyu, mutum ne da bashi da wani tarihi a baya da zai sa a tsige shi. Sai na uku kuma shine mutumin ya kasance wanda ya lakanci harkokin shari'a. Bangaren 'yan Republican dai sun yi kira ga shugaba Obama da ya bari sai an zaɓi sabon shugaban ƙasa kafin a yi wannan naɗi, yayin da ana sa bangaren da yake nuna cewa haƙƙi ne da ya rataya a wuyansa ya aiwatar kafin wa'adinsa ya ƙare a ƙarshen watan Janairun shekara mai zuwa idan Rabbana ya kai mu.
To, wani labari da ke shigo mana yanzu nan na cewa ga shugaba Barack Obama nan yanzu haka yana kan gabatar da jawabinsa game da naɗin da zai yi na sabon babban wato alƙalin kotun. A dai bangaren kuma, ma'aikatar tsaron Rasha ta ce wasu ƙarin jiragen ƙasar na cigaba da janyewa daga Siriya a yau Laraba, wanda hakan ke ƙara nuna alƙiblar da Rasha ta ɗauka na janye dakarunta daga ƙasar ta Siriya. Hakan na faruwa ne yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ci gaba da jagorantar wata tattaunawa ta bayan fage tsakanin ɓangarorin da ke takaddama da juna. Ana kuma wannan zama ne a birnin Geneva.
To, ma labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To, bari mu faro takun da batun bom ɗin da ya tashi yau da safe a ƙauyen Umurari da ke cikin jihar Borno, inda mutane har kusan 25 suka rasa rayukansu. Na tattauna da wakilinmu da ke garin na Maiduguri Haruna Dauda Biyu a kan wannan batu, kuma na ta fara tambayar sa ne yadda wannan abin ya faru.
Na'am, haka yake. Wato, a yawa akwai yau da asuba da misalin ƙarshe biyar lokacin mutane sun fito sallar asuba kamar yadda aka saba ne a nan yankin arewa, musamman ma a nan garuruwan Maiduguri. Da aka samu tashin wani bom a wani ƙauye da ake cewa Mulai Umarari. Wato, nan ba mashigar gari ne, bai dai shigo cikin garin Maiduguri, wannan ƙauye ne dab da shigowa cikin garin Maiduguri. Kuma ko kamar watanni takwas da suka gabata an samu makamancin tashin bom a wannan ƙauye din, inda mutane suka hallaka. Wannan na asuban ma an ce mutane da dama sun hallaka, saboda bomaba guda biyu ne aka samu tashin su a wannan ƙauye din yau da asuba.
To, Haruna, an danna bom din ne aka tahi koko wasu ne suka zo da shi su ma kamar ƴan ƙunan bakin wake, abinda aka saba ji ko aka saba gani?
Yau, bisa bayanai da muke samu shine cewa kamar mata ne suka shigo da wannan bomb din. Bayanai da muke samu ba shine matan sun je shigan maza ne, kamar wanda sun shigo a zaman matallata. Dai ta shiga matallaci ta tara bomb din da ke jikinta, wanda kuma aka ce dukkanin mutanen da suke wannan matallaci in banda limami kaɗai duk sun hallaka sakamakon wannan tashin bomb din. Sai kuma a hinnin wata bishiya ne, bishiyar a nan jikin ƙauye din kusa da gidan wani malami da ke nan cikin wannan ƙauye. Aka ce ta zo ta tsaya a bakin wannan bishiya tana iwon kamar a taimake ta, a taimake ta haka nan. To, mutanen da suke cincin da sun ɗauka ita ma wani abin da ya same ta, a ce suna ɗaya daga cikin waɗannan mahara. To, ta tada bom ɗin da ke cikinta dukkansu tare da waɗannan mutane da suka haɗa da mata da maza da suka zo yi mata agaji, dukkaninsu ta hallaka su da ita kanta.
To, Haruna, mutane nan suka mutu sakamakon wannan bom ɗin da kuma wanda suka jikata?
Samu kamar yadda shi shugaban samar da agajin gaggawa na jihar Borno ya bai na muka yi shi yana shida a gwamnan jihar cewa a mutane 24 ne suka hallaka a wannan hari, sannan kuma akwai wasu da za ka suke karɓan magani a asibiti wadda an suna nan kwanci da dai kwakwai mutu kwakwai sai abin da Allah ya yi watar.
To, me jami'an tsaro ke cewa game da wannan lamari, Haruna?
To, har yanzu dai jami'an tsaro ba su ce komai ba, duk da cewa mun isa wurin dukkanmu da jami'an tsaro da kuma cikin tawagar shi da girma gwamnan jihar Borno, amma har yanzu ba su da wani takamaiman bayani game da wannan aukuwar lamarin ba. Sai dai shi gwamnan ya nuna al'ajabi game da 'yan aukuwar wannan lamari, kuma Allah wadai da wannan hari da cewa an ɗibi 'yan makonni kusan makonni takwas ma samu irin makamancin hari haka, musamman ma a masallaci sai wannan karon wanda kuma ya halaka adadin waɗannan mutane da aka ce sun kai 24.
To Allah ya ƙara kare mu, abokin aikinmu kenan Haruna Dauda Biyu. Har wa yau game da batun ƙungiyar Boko Haram ɗin, inda kanan Muhammad Dole, shugaban rundunar sojan haɗin gwiwa na yankin Tafkin Chadi, ya ce suna samun nasarar yaƙi da ƙungiyar ta Boko Haram. Ga dai Hassan Maina kai da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kakakin rundunar haɗin gwiwa na ƙasashen yankin Tafkin Chadi, kanar Muhammad Dole, ya min ƙarin bayani ta wayar tarho.
Rundunarmu ta uku da take daga suka yi kwanton ɗauna a hanyar keke ne zuwa Gabon Matara, da suka samu nasarar hallakawa da kuma kwace kayayyakin abinci da wasu kayayyakin amfani a hannun su 'yan Boko Haram. Haka kuma a wani ƙauye da ke ma'ana da yake ƙaramar hukumar Kukawa, a nan ma mun kai harin baka, ma inda muka samu galaba akan waɗannan 'yan ta'adda, muka kwakwace kayayyakin kansu da motoci, mashin da kuma sauran abubuwan da suke amfani da su.
To me wannan ke nufi kenan?
Wannan da ya nuna irin kada kainin da mun kai domin mu tabbatar da waɗannan 'yan ta'adda ba su samu mafaka ba, domin suna samun tankiya tsaron gaske a hannun sojojin Najeriya da suke ta wajen operation Lafiya Dole, kuma da sojojin ne suke a bakin boda ta Nijar wajajen Difa ta Kamaru wajajen Mora da kuma nan Chadi wajajen Bagasona. Muna ƙoƙarin mu tabbatar da cewa dai ba su shigo mana ba, don haka muke musu kofar rago.
Amma kanar Muhammad Dole, duk da irin wannan ƙoƙarin da rundunar haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa ke samu, kuma sai gashi in ka kula 'yan tsakanin nan sai ana yawan samun kashe-kashen rayuka da kuma tada bomai a jamhuriyar Kamaru, wadda ita tana cikin wannan ƙasashen haɗaka. Me za ka ce akan wannan?
Yanzu 'yan Boko Haram ba su da ƙarfin su ɗauki bindiga ko da hannu ko da motoci kai da mutane hari su karɓe garuruwa ko ƙauyuka su zauna ciki kamar da suka saba. Wannan yana buƙatar haɗin gwiwa da haɗin kai tsakanin sojoji da mutanen gari. Haka ta mutane sun ba mu haɗin kai, sun zaƙulo su, sun nuna mana su kuma kafa-kafa da su, inda duk sun kaga su kira jama'an tsaro a nuna musu.
Kanar Muhammad Dole, kakakin rundunar haɗin gwiwa na ƙasashen yankin Tafkin Chadi. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a can jamhuriyar Nijar ko, ministan shari'ar ƙasar ne Moro Amadu, wanda shi ne kakakin gwamnatin ƙasar, ya bayyana cewa yanzu haka an wuce da Hamma Amadu zuwa ƙasar waje domin duba lafiyarsa. Ga Sulaiman Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A wani taron manema labarai da ya kira ministan shari'ar ƙasar Nijar, kakakin gwamnati Moro Amadu ya bayyana cewa tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasar ta Nijar Hamma Amadu da ke tsare a gidan ƙasan Filinge ya tashi a ranar Litinin 14 ga watan Maris cikin kyakkyawan yanayin lafiya. Sai dai kuma mintoci 40 bayan haka aka sanar da hukumomi cewa jikin ɗan takarar namu Del Lumana ya tsananta, har ma likitansa ya kama hanyar Filinge domin bashi kulawar farko, in ji ministan. Wanne ya ƙara da cewa
mobiliser une équipe de spécialistes.
Kakakin gwamnatin ta Nijar na cewa da jin wannan labari na halin da Hamma Amadu ya shiga, hukumomi suka ɗauki matakan gaugawa, inda aka yi masa tanadin gado na musamman a asibitin Filinge. Sannan kuma bayan likitansa ya yi korafi a kafafen labarai kai tsaye, gwamnati ta aika ƙwararrun jami'an kiwon lafiya waɗanda da isar su wajen 12 dare suka shiga aikin bincike. Rahoton da ƙwararrun suka gabatarwa Prime Minister a ƙarfe 1 na ranar wannan Talata ya yi nuni da cewa lalle Hamma Amadu na fama da matsananciyar gajiya, saboda haka akwai buƙatar kwantar da shi a wani asibitin ƙwararru. Sai dai da yake babu irin wannan asibiti a Nijar, shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya yi umarni a nemo jirgin helikwafta cikin hanzari domin fitar da shi ƙasar waje, in ji ministan shari'a Moro Amadu. Sai dai a iya bayanan da ya bayar, kakakin gwamnatin ta Nijar bai faɗi ƙasar da za a kwantar da shugaban na jam'iyyar Model Lumana ba, haka kuma bai faɗi takamaimiyar ranar da za a fitar da shi ƙetaren ba. Dama tun a washegarin bayyanar sakamakon wucin gadi na zagayen farko na zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a ranar 21 ga watan Fabrairun da ya gabata, ‘yan adawa a wata sanarwa sun ja hankalin hukumomin Nijar akan makomar ɗan takarar Sahamu Ahmadu dangane da lafiyar jikinsa. Jam'iyyar Model Lumana a ta bakin wani jigonta Bakari Saidu ta nuna matukar damuwa da abin da ta kira saku-sakun da hukumomin Nijar ke yi wa halin da shugabanta Hamma Ahmadu ya shiga.
In gaskiya ne yau kwana nawa Hamma na kwance. Wai har wai minista ce shugaban kasa ba da izini, izini mi aka bada? Mi aka jira? Rishin lahiya ana jira ne. Wai yazo ya ce a an ce tashin hari shi da kanshi ya ce bai lahiya.
A daidai lokacin da nake hada wannan rahoto, makusantan shugaban na Model Lumana Hamma Ahmadu sun tabbatar min da cewa jirgin da zai tafi da shi zuwa waje domin neman magani ya iso filin jirgin saman Jore Hamani da ke nan Yamai, abinda ke nufin alamar mahukuntan na kan hanyar cika alkawalin da suka dauka a jiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To yanzu kuma bari mu koma Najeriya, inda wannan sashin na wannan gidan rediyon ya horas da wakilansa. Kuma na tambayi wasu daga cikinsu ko ya wannan horaswan zai amfani wannan aiki nasu. Da farko na fara ne da Nasir Adamu El-Hikaya.
Kwarai da gaske Ladan, zan iya cewa tunda nake wannan aikin yanzu kusan sai da shekara 10 kenan, ba taɓa yin wani taro mafi muhimmanci kamar wannan wanda ake na makon nan wanda yake ya kare ba. Saboda duniya yanzu ta sauya ta koma. Ba kawai wannan sautin da muke amfani da shi bane kawai yake isar da labarai, har da amfani da wato hotuna na hoto na kai a video. Yanzu haka maganar nan da nake yi da kai ni kaina din nan, zan iya hada labaran nan da ake ji ina yi ta rediyo, zan iya hada su a haka na yi su ta video ta hanyar TV kenan, wanda ake sawa na yanar gizo da kuma wanda muke a wasu kafafen gidajen talabijin da ake nunawa a nan Najeriya.
Shi ma Mahmud Ibrahim Kwari ga abin da yake cewa.
Kwalliya ta biya kuɗin sabulu domin mun ci karo da abubuwan da ba mu sani ba, kuma yanzu mun san su, sannan mun sani wasu ababe da za su taimaka mana na kayan aiki wajen gudanar da wannan aiki din wanda a da ba mu da su, musamman yadda za ka iya ɗaukar hoto na bidiyo na wani al'amari da yake faruwa a nan take, kuma ka iya editing, wato ka iya tace shi a jikin wannan waya kuma yadda za ka tura shi zuwa hannun inda kuke, wato birnin Washington.
Ibrahim Abdulaziz ma ya tufa albarkacin bakinsa.
Wannan bita na sinima kama aiki da aka shirya mana kusan mako guda, kusan zan iya cewa ya taimaka kuma zai taimaka min wajen inganta aikina, musamman ma wajen tulla rahotanni. Kasan yanzu aikin jarida ya tashi kawai ga tsohuwar yayin da aka saba na cewa ka aika rahoto ne kawai ga rediyo, yanzu aikin jarida na kuma abin da mutum kan kira multidimensional ko kuma a multidigital. Yanzu zan tashi daga wancan tsohon yayi da aka sani mu koma abin da ake kira na muduka. Me ne muduka? Shi ne bayan ka aika rahoto wani lokaci to tare ta murya za ka kuma aika wanda na talabijin ko kuma na talabijin mai hoto, wanda shi ne kallo da kuma sauraro zai gani ya kuma tabbatar tunda an ce gani ya kori ji.
Na ƙarshe ga Murtala Faruk Sanyin nan.
Alhaji Ladan, ka san ai aka ce maka aikin jarida sha'ani ne da kullun cikin canji yake, ma'ana kullun cikin wani sabon al'amari yake. Duk abin da ka sani aikin jarida watakila a yau za ka fuskanci cewa da an yan kwanaki ya zama wani tsohon yayi, ma'ana an shigo da wasu sabbin abubuwa. To ni dai abinda na karu da shi kenan a wannan horarwar, na fahimta abinda ita wato muryar Amurka take so ta nuna, wato ko kuma take so ta mayar da ma'aikatanta shi ne ta yadda za su kasance wato ma'aikata na zamani, kowane lokaci za su yi aiki daidai da abinda zamani ya kawo na aikin jarida.
To madalla, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Yanzu muna agogwa ce karfe 11:19, ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Himma ba ta garago. Masu are, yau ma shirin ya karɓi kuncin wani ɗalibi ne daga Pittsburgh a cikin jihar Pennsylvania, wanda ɗan asalin jihar Niger ne a Najeriya, kuma ga baƙon namu zai gabatar da kansa.
Sunana Aminu Aliyu Ushishi.
Aminu Aliyu Shishi, tun yaushe ka zo Amurka kuma me kai zo yi Amurka?
Na zo Amurka ne a watan August na shekaran da ya wuce. Muna zo ne a kan gayyatar da aka mani na Jami'ar Dukin. A masabbabin gayyatar shine da farko dai nayi digiri na uku ne a Jami'ar Putra dake Malaysia. To a can jami'ar akwai wani yanayin bincike da na koya wanda ake cewa qualitative research. To a lokacin da na ƙara digiri na uku sai ɗaya daga cikin professors din da nake aiki da su sai shi da cewa me zai hana in samu wata ƙasa na duniya in je in ƙara ƙwarewa akan wannan harkar bincike da na koya. So da na koma Najeriya sai na rubuta ma jami'o'i a Ingila da Amurka da kuma Canada. To ina kamar sati biyu sai wata jami'a a Canada ta rubuto mani cewa tana gayyata na. To ina batun shawarar cewa zan tafi Canada sai ga jami'ar Dukin nan Amurka ta kuma ta rubuto mani cewa tana gayyata na zuwa ƙara ƙwarewa. To musabbabin zuwa na kenan.
Me yasa ka zabi Amurka maimakon Canada tunda ita ce ta fara baka goron gayyata?
A halin gaskiya a lokacin da nake digiri na uku na dan yi rubuce-rubuce. To kuma a wannan fannin na qualitative research din na ga mafi yawan mutane da suka ƙware a duniya a Amurka suke. To kuma kamar ma Amurka nan ne aka fara wannan yanayin bincike na qualitative research. Sai waɗansu ƙasashe na duniya suka ɗauka. To shi yasa na ga cewa Amurka sun fi ƙwararrun mutane, ƙwararrun farfesoshi, ƙwararrun malamai akan wannan layin. Shi yasa na zaɓi Amurka.
To shi wannan da kake faɗi da Turanci qualitative research, bincike na haƙiƙa ko kuma na sadidan, menene amfanin shi kuma a ina yake amfani ga al'umman bani adama?
A halin gaskiya da mafi yawan harkokin bincike akan yi ne a quantitative. So, wannan yanayi na qualitative wani kamar sabon yanayi ne na bincike wanda Majalisar Ɗinkin Duniya da waɗansu manya-manyan organization na duniya suka ƙirƙiro da shi. Shi wannan yanayi na qualitative research yanayi ne wanda ake bincike wanda za a nemi ra'ayin mutum. Za ka yi zauna da mutum ne ka tambaye shi ya faɗa maka ra'ayin shi a madadin ka yi wato ka tsara tambayoyi a takarda ka miƙa mashi. An fuskanci cewa tsara tambayoyi a takarda ka miƙa mutum ba ka samu haƙiƙanin abin da ke so wurin mutum. Amma idan ka zauna da shi ka yi magana da shi ka bincike shi kana kallon shi yanda yake baka amsa da irin yanda feelings abubuwan da ke zuciyar shi zaka iya ganewa zaka iya gane hakikanin gaskiya. To irin wannan yanayin binciken kenan.
To wani tasiri zai yi ko kuma wani tasiri yake yi ga rayuwar bani adama a wurin rayuwar yau da kullum?
A halin gaskiya shi zaka yi muhimmanci shine zaka san hakikanin wannan abin da ke bincike. Idan misali kana so ka tambayi mutane ne akan ra'ayinsu ko harkan siyasa ko harkan tattalin arziki ko wani harka dai wanda ƙasa ke amfani da shi. To irin wannan yanayin binciken zai baka hakika ne ka san lallai wannan abin da ke bincike gaskiya ne. Zaka samu result sosai fiye da inda a ce ka draft ne a questionnaire ka mika mutane su cike maka. A nan ba za ka samu hakika ne ba. To muhimmanci shi ne za ka san hakikanin laluran da ke damun mutane ko laluran da ke damun ƙasa saboda ka samu masu magani ko kuma ka samu solution akan wannan lalurorin.
To da yake ka yi digiri ɗaya biyu uku duka akan wannan yanayin binciken ne kai karatu akan shi haka kai kwarewa ga wannan?
Mafi yawan jami'o'in Najeriya da kuma wasu jami'o'in na Afirka gaskiya ba su cika irin wannan harkan yanayin binciken ba. Sai da na tafi Malaysia na je digiri na uku sai na koyi irin wannan yanayin binciken. A halin gaskiya digiri na fari da na biyu ban yi shi ba. A digiri na biyu ne ma aka dan gutsura mana akan cewa akwai wani yanayin bincike wanda ake kira qualitative. Amma da na tafi digiri na uku sai na ci mafi yawan jami'o'in Malaysia suna amfani da irin wannan. Sai na mai da hankali na koyi irin wannan yanayin binciken kenan. So a halin gaskiya a digiri na farko da na biyu ban koye shi ba sai a digiri na uku.
To gashi ka zo nan Amurka ainihin wani matakin ilimi ne za ka ƙara ko kuma kake fatan ganin ka cimmawa na wannan bincike da ka sa gaba yanzu?
Kamar jami'o'in nan Amurka da Ingila da ƙasashe da suka ci gaba idan mutum ya ƙara digiri na uku akwai digiri akwai wani ɗan ƙwarewa na gaba wanda ake kira postdoctorate. To postdoctorate ɗin nan shi ne mutum zai ƙware ne a wani yanayin bincike. To zuwa nan Amurka na zo ne kamar yin postdoctorate ɗin nan saboda ƙara ƙwarewa a wannan gefen binciken.
Akwai wata takarda ko kuma wani mizani ne da za a amfani da shi wurin gwada cewa ka ƙware ɗin?
Kware da gaske. Ka kamar da muka zo nan akwai wato kungiya na farfesoshi da suka kware a wannan abin ga. so zaka shiga cikin wannan kungiyar ne. To kamar sunan jami'an Amurka suna da bincike da suke da shi, kamar kamfanin motoci, kamfanin kamar makarantu da wasu ministar saka suna ba jami'o'i haƙƙin bincike akan wani abu. To su wayannan professorship da suka kware zaka shiga cikin su ne kai binciken da su. Kamar mu nan jami'an mu akwai wurare da yawa da yake sun ba su yanayin bincike da suke so su masu. To na shiga cikin su, mun yi tafiya wurare, mun yi bincike da kware da gaske. To idan ka kare, wasu jami'o'in sukan ba da takarda, wasu jami'o'in kuma sai ka roka cewa kana so su baka wani shaida, wasu kuma sukan rubuta ne a yanayin gizon su cewa wani ya zo ya yi kaza ya yi kaza, ga kuma irin ci gaban da aka samu ko kuma ga irin research din da muka yi da shi,
irin binciken da muka yi da shi,
eh ga irin binciken da muka yi da shi. So idan mutum na bukata, kamar misali mutum ya koma gida, a cikin CV shi ya rubuta cewa ya tafi wata jami'a a Amurka, to idan su can suna bukatan za su yi bincike, sai su je yanan gizon wannan jami'a, suna tafa sunan shi za su ga irin duk binciken da suka yi. Wasu kuma sukan ba da shaidan cewa mutum ya zo sun yi bincike kaza 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 da shi.
To Dr. Aminu Aliyu, Dakta nan ka ci gaba da yi mana bayani a cikin shirinmu na gaba. Yanzu amadin bakon namu Dr. Aminu Aliyu Ushishi da Julie Gresham Ward ta zai ta sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Auke cewa a tarbe mu a sati na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawa da bakon namu.
Riga da busa shi ta ke riga in ji fulani, riga babu busa shi.
To ma da la yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko muna.
Filin zai fara da wasiƙar Mahmud mai kayan miya Gombe. Tace muna jinjinawa gwamnatinmu na jihar Gombe Alhaji Ibrahim Hassan Dan Kwambo bisa irin ayyukan raye ƙasa da yake gudanarwa a jihar mu. Sai kuma wasiƙar Hakilu Lurwanu yace bude kamfanin sayan tumatur da aka yi a Kano yayi daidai, ya nuna mana matasa za su samu ƙarin aikin yi. Shi kuma Muhammadu Garba yace cece kucin da ya kunno kai tsakanin gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje da tsohon gwamnan jihar Musa Kwankwaso ka iya jefa jam'iyyar APC cikin rudani a jihar Kano. Allah ya sa yunkurin fidda Hamma Ahmadu daga gidan Kaso da gwamnatin Niger ke niyyar yi domin a kai shi asibiti kasan waje a binciken lafiyarsa. A ta zama da alheri, ba wani nufi bane na ba gwamnatin dama ta ci gaba da mulkin kasar. Sako daga Salihu Fana.
To madalla da shine ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a takaice.
Shugaba Barack Obama ya zaɓa alƙalin kotun ɗaukar ƙara na tarayya Merrick Garland a matsayin zaɓinsa na wanda yake zuwa mai gurbin babban alƙalin kotun ƙolin ƙasar Antonin Scalia da ya rasu a watan da ya gabata. A wata sanarwa da ya gabatar, wato ya fitar gabanin haka, shugaba Obama ya ce haƙƙi ne da ya rataya a wuyansa na zaɓin shugaban kotun ƙolin ƙasar, kuma yana daga cikin muhimman ayyukan da zai yi a matsayinsa na shugaban ƙasa. Wasu yankunan bakin wake biyu sun halaka mutane da dama, suka kuma raunata wasu 17 a wani masallaci da ke wajen birnin Maiduguri arewa maso gabashin Najeriya. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce maharan wasu mata ne biyu da suka yi shigar maza. Rahotanni sun ce ɗaya daga cikinsu ta shiga masallacin ne ta tada bam ɗinta, yayin da ɗayar kuma ta bari sai da mutane suna ta turuwar arcewa daga masallacin ta tarwatsa kanta.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen wannan shirin, sai an jima kuma mu sake dawo muku da wani sabon shirin. An jima muna son ne a cikin shirinmu ku bayyana mana ra'ayoyinku game da za a rage dogaro da man fetur. Yanzu Amadu Kwa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa, da Julie Gresham wadda ta ba da umarni, da injiniyanmu Jonas, ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa a ci gaba da kasancewa da sashen Hausa domin jin shirin yau da gobe wanda Halima da Jamila ke dakon mu domin su gabatar. Sai an jima ku.